wanda yake a shekarar 1991 aka fara tunanin kebe rana ta musamman domin matasan duniya amma a shekarar 1998 ne majalisar ɗinkin duniya ta amince da ware ranar 12 ga watan August na kowace shekara ta zama ranar gangami da lakcoci domin ankarar da al'ummar duniya musamman hukumomi da gwamnatoci dangane da muhimmancin kula da rayuwar matasa da kuma kiyaye haƙoƙinsu ta yadda za su zama masu amfani ga al'umma taken ranar na bana shine kirkiro da sabbin dabarun sana'o'i da kirkire-kirkire masu alfanu ga matasa domin ci gaba mai dorewa kuma ma wasu daga cikin matasan Najeriya ke tofa albarkacin bakin su
sunana Nuhu Muhammad Hassan gaskiya majority matasa ba su san ma menene ranar matasan ba su amma abin da zan iya cewa shine da Allah matasa suke amfani da wannan rana wajen aika sakuna ga shugabanni ga ƴan uwa na fadakarwa domin zaman lafiya da kuma yadda yanayin ci gaba zai zo musu
sunana Comrade Kabir Possible babban matsalar matasa a yau shine rashin maida hankali da jajircewa akan neman na kai muna ta'allaka da cewa komai gwamnati ce za ta yi mana
sunana Ali Muhammad Shatima gaskiya idan zan ba matasa shawara zan ce su ba sana'ar hannu muhimmanci saboda koyon shugabannin namu ba san ci gaban mu suke ba domin duk abubuwan nan da ake da suna yi ne akan maslahar kansu kowa ya nema kansa mafita kar ya ji a ransa cewa wai wani shugaba nan gaba zai zo ya shigo da wani abin da zai nema mai ci gaba a cikin rayuwar shi
Comrade Abubakar Muhammad General shine tsohon mataimakin shugaban majalisar matasa ta Najeriya yayin tsokaci dangane da taken ranar matasan na bana
idan aka yi la'akari da wannan take da majalisar ɗinkin duniya ta sa a wannan shekara ne to za mu ci kamar Najeriya suka kalla suka saka wannan taken domin kusan mun fi kowa ci baya a cikin wannan saboda la'akari da sama da kaso wato 70 na al'ummarmu matasa ne waɗanda suke ma ƙasa da shekara 24 kuma a wannan adadi za ka ga da yawa ba sa zuwa makaranta ba kuma sa zuwa wurin sana'a gwamnatoci sai su ce suna bakin ƙoƙarinsu to amma bakin ƙoƙarin nasu bai isa ba bai gamsar ba sannan kuma kaga matasa da suka zama kamar nauyi ga al'umma ba sa komai kusan kaso 80.9 a Najeriya
to sai dai Malam Abdullahi Dauda wanda ke da cibiyar buga takardu da zane-zanen fasahar sadarwa ta injin kwamfuta ya fahimci kalubalen da masu sana'o'in hannu ke fuskanta a Najeriya
babban kalubale shine a tallafa wa matasa inda za su dinga handling suna expanding business din musamman inda za su dinga daukan na kasa suna koya musu kasuwanci su ma suna koya suna taimakawa matasa wajen samun musu aikin yi su ma a karan kansu to dole haka ba zai taba samuwa ba idan har mutum ba shi da isasshen jari a hannunsa to at least ya kamata gwamnati ta samu ta dinga tallafa matasa su samu su dinga dogaro da kansu kaga yanzu idan aka ce an tallafa mun zan iya bude wani wajen in tura wasu su ma su rike kansu yara sun samu aikin yi su ma a karkashin su za su iya samun wasu
hakan dai na nuna tsananin bukatar da ke akwai ga gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki a Najeriya su kara kaimi wajen tsare-tsaren da suka ce suna fitowa da su domin tallafawa matasa su tsaya da kafafunsu Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria